بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة ديو غواتن ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ايدة تريه تدبو مشاترا وان دي 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 شاتك وانس غواتن مارش 1999 idan jama'a basu manta ba muna ainihin wato gudanar da karatun littafin al-aqidatu tahawiyya sharhi da ta'liqin babban malami Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullah to amma ganin dacewa da ainihin wato kusatowar babbar sallah sai muka ga muhimmancin a ayyuwa jama'ar musulmi bayanai dangane da hukuncen sallolin idi karama da babba a ƙarƙashin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai inganci da tsarki to waɗannan ainihin wato bayanai da muka ce za mu gabatar na dangane da hukuncen sallar idi za mu yi amfani da wannan dama ne mu karanta littafin ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara ta'alifu Ali Hassan Ali Abdul Hamid wanda ainihin wato al-maktabatul islamiyya Amman Urdun ta buga wato an buga wannan littafi ainihin a Urdun kasar Jordan wannan littafi kamar shekaru biyu da suka wuce mun ainihin wato yi talhisin shi a cikin kasar biyu kowane kasar na dauke da awa daya dama nace in Allah ya so za mu samu wani lokaci da za mu karanta shi dalla dalla tun daga farkon shi har karshen shi to shine za mu yi amfani daga wannan lokaci har zuwa nan da ana ainihin gobe sallah wato jajibirin sallah za mu rinka ainihin karanta wannan littafi insha Allah ta'ala muna masu neman taimako a wurin Allah sai mu ce suka ce huququt tab'i mahfuza wato haƙoƙin buga wannan littafi to ba a yarje kowa ya buga littafin ba sai ya nemi izinin su masu buga littafin ko kuma shi wanda ya rubuta littafin at-tab'atul ula daga bugun farko ne za mu karanta wannan littafi an ta buga shi sau da dama amma wannan bugu na farko an buga shi ne a ama 540 hijriya wato hijira na da shekara 1405 yau shekara 14 kenan da aka buga ainihin wannan littafin shi kuma mai littafin kwatankwacin shekaru 15 kenan da ya kammala littafin almajirin Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ne kamar yadda baka ji yana fitowa yana faɗa karara yana cewa malaminmu Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce ko malaminmu Albani ya inganta hadisi kaza wannan malami na ɗaya daga cikin malaman da suka haɗin gwiwa suka haɗa ƙarfi da ƙarfe na ilimi suka rubuta littafin sifatu sahibin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tare da shi da ainihin abokin shi Salim ibn Eid al-Hilali Allah madaukakin sarki ya taimaka bismillahirrahmanirrahim malamin ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai kuma kamar yadda malamin ya dauka mu ma haka zamu dauka malamin zamu ji zai mana bayani akan cewa waɗannan bayanai zai gabatar da su ne a tattakaice domin zai kakkauce wa duk wasu sabani da aka yi duk abin da aka zo akwai nasi Allah ya ce annabi ya ce sai a wadata akan wannan nasi sabani kuma sai a aje shi gefe guda saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da tacewa akan wannan matsalar to sai a hakura da sauran zantuttuka waɗanda ainihin malamai suka kawo a takaitu akan maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in yaso in umarni ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi malamai suka yi sabani dangane da wannan aka dan yi maka nuni ka dan zuwa ga sabanin su sai a gida ka akan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar sai in ka shiga wata larura ko wani hamzari wanda ba za ka samu damar yi ba to wannan ko ainihin wato akwai sauki a cikin addinin da Annabi ya zo da shi. Malamin ya fara da khutbatul haja a takaice, yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Malamin yace lallai godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna neman Allah ya taimake mu, muna neman Allah ya gafarta mana, Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi, wanda kuma ya bata to babu mai shiryar da shi. Ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Kuma ina shaidawa lallai Muhammadu bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Bayan haka, fa innal islam huwa dinullahi alazim, musulunci dai shine addinin Allah mai girma. Allazi irtadahu lil bashariyya, wanda Allah madaukakin sarki ya yarje wa tafiyar da rayuwar dan adam a karkashin shi. Wato musulunci kadai Allah ya yarje wa rayuwar dan adam ta gudana a karkashin shi. Li yusliha bihi kulla sha'anin min shu'uni hayatiha, saboda Allah ya gyara dukkanin wani sha'ani daga cikin sha'anoni na rayuwar dan adam ta hanyar musulunci din. Alamar zaman, duk yadda tsawon zamani yake, musulunci shine ya dace da gyara rayuwar dan adam. Wa taqallubid dahr, da kuma duk yadda ainihin wato zamani yake juyawa, musulunci kadai shine zai iya ainihin wato gyara rayuwa ta dan adam. Saboda Allah yake ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, yanzu nan a ce Allah madaukakin sarki da ya halitta, kuma bai san abin da ya halitta ba, zai yi ba? Zai yi ba. Don haka in ko har ka san haka, to ka tabbatar da cewa Allah shine al-latiful al-khabir, Allah shine mai tausayi mai tausasawa, Allah shine mai bada labari akan haka. Wannan ainihin wato aya da malamin iktibasi da ita cikon wani bayani ne da Allah madaukakin sarki ya fara dangane da mushrikai waɗanda suke zagin Allah a ɓoye da sarari, sai suka ji Allah ya nemi musu raddi a cikin Alkur'ani, sai suka ce to abinda za a yi yanzu mu rinka ainihin zagin Allah Muhammadu a ɓoye yadda yake ba zai ji mu ba. Shine Allah ya ce wa asirru qaulakum aw ijharu bihi, ko dai ku ainihin sirranta maganarku ko kuma ku yi ta a bayyana, duk ɗaya ne a wurin Allah. Innahu alimun bi dhati sudur, Allah yana sane da abin da ke cikin kiraza ma balle abin da baki ya faɗi cikin sirri. Sai Allah ya ce to yanzu nan a ce wanda ya halitta kuma bai san halittar shi ba, zai yi? Ai ba zai yi ba. Sai Allah ya yabi kanshi da cewa shine al-latifu, mai tausayi, mai tausasawa, kuma shine al-khabiru, mai bada labarai dalla-dalla akan duk halin da halittar shi suke ciki. Allah da ya halitta ya fi kowa sanin halitta. Allah madaukakin sarki ya turo manzanni da littattafai ya rada wa wannan abu da manzannin suka zo da shi suna musulunci. To kasancewa musulunci da littafin annabawa kadai zai iya gyara dan adam ya gyaru. In ba haka ba, duk wani abu an gwada an gabe ci ba. An gwada mulkin soja, mulkin soja bai ci ba. An gwada demokradiyya, demokradiyya bata ci ba. An gwada duk irin hayaniya da bankaurar da za a gwada, babu har mulkin maguzanci an gwada bai ci da gargajiya. Dan haka babu abin da zai ci sai me? Sai addinin musulunci. Allah madaukakin sarki yawa addinin musulunci da kirari da cewa inna dina indallahi al-islam. Menene addini tukuna? Shine duk abin da zaka yi Allah madaukakin sarki ya maka hisabi, ya biya ka a ranar alkiyama. To abin da kadai zaka yi Allah madaukakin sarki ya biya ka, ya maka alkhairi a ranar alkiyama, shine al-islam. Can wani wuri kuma Allah yake wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, wanda duk ya bi wata hanya ya kama ta yadda ba addinin musulunci ba, falan yuqbala minhu, sam Allah ba zai amsa mishi ba, Allah ba zai yarda da shi ba, Allah ba zai karbe shi ba. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, alana al-qiyama, kuma wannan mutum na ɗaya daga cikin mutanen da suka yi asara. Saboda haka ya jama'ar musulmi, mu san cewa shari'a ita muke nema ba demokradiyya ba, shari'a muke nema ba mulkin soja ba, shari'a muke nema ba mulkin gargajiya ba. Duk abin da ya saba ma shari'a, wanda Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, yadda ka gani haka Annabi ya samu mutane. Wasu kasashen tun zamanin Annabi ana demokradiyya, a tsayar da mutum a yi takara a zabe shi,
wasu kasashen kasashe ne da ake mulki na gargajiya, in ka hau sai ran da ka mutu danka ya hau. Wasu kasashen mulki ake na soja, mai karfin tsiya ya bi dare ya kwace mulki a ce shine shugaban kasa. Haka annabi ya same su, ba wai bayan annabi bane waɗannan tsarurruka suka samu. Amma ka kan sai Allah bai yarje wa annabi ya bi ko ɗaya a ciki ba, sai ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri, daga cikin duk waɗannan al'amura da ka samu mutane a ciki Allah bai yarda ka bi ko ɗaya ba. Wanne Allah ya yarda ka bi? Shine sunan shi shari'a, ba ma sunan su ɗaya da wancan ba. Sai Allah ya ce fattabi'ha, ka bi shari'a, ba demokuraɗiyya ba, ba mulkin soja ba, ba mulkin gurguzu ba, babu wata tsari, babu wata doka, babu wani tafarki da Allah ya yarje maka, ka bi. Sai me shari'a ya ce fattabi'ha, ka bi ita shari'an nan sau da ƙafa. Wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna, sam kar ka sake ka bi hanyar waɗanda suke jahilai ne, ba su san Allah ba. Ashe mulkin soja mulki ne na jahilci, mulkin maguzanci ne, mulkin jahiliya ne. Ashe mulkin siyasa mulki ne na maguzanci, mulki ne na jahiliya, ba su san Allah ba. Ashe mulkin gurguzu, mulkin gargajiya, dukkan su mulki ne wanda yake ba tsarin da Allah ya yarda ba. Duk shari'a, duk doka, duk tsarin da ba za a ce Allah ya ce ko annabi ya ce ba, ko mulkin soja ne, ko mulkin siyasa ne, kar ka taɓa tunani a addinance ko a rayuwa akwai canji. Shekara nawa kai talaka menene ka gani, kai musulmi a addininka mai kaga ya canza? Tun da kake siyan omo shekara 20 da suka wuce, shin yanzu canjin mulki guda nawa akai, daga na soja ko na demokuraɗiyya ko na maguzanci? Wanne ne kaga omo ya sauka? Menene ka gani kai musulmi mai son bin shari'ar musulunci ya samu gyara dangane da shari'arka? Babu. Ashe duk waɗannan abubuwa gaba ɗayan su ɓangare ɗaya suke, shari'ar musulunci kuma ɓangare ɗaya take. Shi yasa daina murna soja zai bayar ga farar hula, duk ɗaya ne, ba abin da za ka gani canji. Gaba ɗaya Allah bai yarda da wannan tsarin ba, bai yarda da bin wannan tafarkin ba. Saboda haka daina murna, matuƙar ba shari'a ba. Shari'ar musulunci kuma na da ƙa'ida. Shari'ar musulunci ba za ta kafi kuma akan tebur ta sulhu ba. A yi sulhu ko Bahaushe mai yace yace kaza ba ta san alhamdu ba, sai ta joka a makogoro. Ina ma'ana haka? Ma'ana duk inda ka ji wai za a kafa shari'ar musulunci sai an yi jihadi tukuna. Amma salin alin kawai Allah ya yarda ya sallama kanshi, a kai me yasa baka sallama kanka gare shi ba? Dan ka ga ba za ta yi ba, to haka shi ma yake ji, ba zai sallama kanka gare shi ka mulke shi a shari'ar ka ba, sai in abun ya fi ƙarfin shi. Dan haka shari'ar musulunci ita ce a barbi. Shari'ar musulunci kuma sai an yi jihadi, sara da suka, bindiga da takobi da igwa da komai, sai wasu sun mutu, sai wasu sun zama masu ido ɗaya, sai wani ya zama gurgu, sai wani ya rasa yadda zai saka rayuwar shi, wani sai ya asara iyalan shi gaba ɗaya. Wani ɗalibi a Jami'ar Islamiyya yana ba mu labari, suna jihadi a ƙasashen su na Afghanistan, yace ya koma gida hutu, yaje ya samu duk gaba ɗayan dangin shi da anguwarsu gaba ɗaya an kashe su kakkaf. Don haka kawai sai ya juyo, bai da ɗan uwa kenan ko kuwa ɗaya a duniya, sai dai na musulunci. To da haka za a bi shari'ar musulunci ta samu jama'a. Amma shari'ar musulunci a zauna a yi sulhu, a ce ga wasu dattawa sun amince, duk ƙarya ne, yaudara ne, an yi irinta a ƙasar Sudan, gwamnatin Ja'farin Numeri ina ta je? Babu inda ta je. Shi yasa al'umman musulunci, Allah da yana da ƙa'ida a cikin Alƙur'ani ya ce wa'iddu lahum mastata'tum, ku tattalar musu duk abin da za ku iya na kayan yaƙi. Iyalanku ake nufi? Limamai ake nufi? A'a, ku ɗin nan aka ce ku tattalar wasuwa, ku tattalar wa maƙiyanku, ku yaƙi maƙiyanku, maƙiyan Allah. Babu yadda za a yi jama'a sai an yi shari'a sannan Allah zai yarda da mu. Babu yadda shari'a za ta samu sai an yi jihadi. Manzon Allah ya yi jihadi, annabawa sun yi jihadi, sahabbai sun yi jihadi, manyan malamai sun yi jihadi, waliyai sun yi jihadi. Gwamnatin farko ta musulunci da aka kafa a Najeriya nan, waye kafa ta? Wani bawan Allah ne, salihi ne, wali ne, Bafulatani ne. A nan kasar Hausa aka yi haka, sai da ya gudu ya bar kasar nan saboda yana gwagwarmaya ya kafa shari'a. A wannan lokacin karkace zunzurutun maguzawa ya samu a kasar, suna sallah, suna salati, suna azumi, sun je aikin hajji, kowa da tarbi a hannun shi yana zikiri. Amma me suke yi? Kafirci suke, maguzanci suke. Shi yasa ya halattar da jininsu, ya halattar da mulkinsu, duk da kalmar shahadarsu baki ɗaya yace saboda suna bin abin da ba shari'a ba, dan haka komai nasu ya halatta kamar yadda komai na kafiran Makka ya halatta manzon Allah ya yake su. Yaje yi musu shiri, yazo ya yake su, ya tabbatar da gwamnatin musulunci. Saboda haka jama'a babu yaudara a cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Malam Ali Hassan yace walaqad kanat al-ummatu al-islamiyyatu khayra ummatin ukhrijat lin-nasi. To al'ummar musulunci ita ce fiyayyar al'umma baki daya da Allah madaukakin sarki ya halicce ta don ta taimaka wa mutane. Duk al'ummar da Allah madaukakin sarki ya halitta don su taimaka wa mutane, to mu al'ummar musulunci da muke bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mu ne al'ummar da muka fi kowa daraja daga cikin dukkanin al'ummomi na girma masu daraja din. Li tasharrufiha bi hamli hadhihi ar-risala, saboda daukaka da daraja da wannan al'umma ta samu saboda dauke da wannan sako na manzanci na Annabi da take isarwa. Wal qiyam bi tawsilha li ghayriha min al-umam, da kuma tsayuwa don isar da wannan sako ga wasu al'ummomi daban waɗanda ba su ba. Wa zallat kadhalika, haka al'ummar nan ta kasance tun daga sa'ad da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin girma da daraja da mutunci da daukaka da karama, ila yawmit ti'adiha an kitabi rabbiha subhanahu wa ta'ala, har sai ranar da al'ummar musulunci kuma tsautsayi ya same su suka nisanci littafin ubangijinsu mai tsarki da daukaka, wa sunnati nabiyha alaihi salatu wassalam, har kuma suka zo suka nisanci sunna annabin su tsira da aminci su tabbata a gare su. To daga wannan lokaci ne sai kaskanci ya kama al'ummar musulunci. Saboda me? Saboda Allah ya girmama su, ya aiko musu da manzo, ya ba manzon littafi, manzon ya sha shekara 23 yana karantar da su wannan littafi ta bayani da aikace. Bayan tafiyar manzon kuma da dan lokaci kadan sai suka nisanci littafin Allah, suka nisanci tafarkin da manzon ya rayu, shikenan sai kaskanci ya same su. To yanzu yaya za a yi a gyara? Tunda dai an gano mas'alar sai gyara. Sai malam yace fa kana alwajibu ala almuslimina jami'an fi anha hadhihi albasita kullaha an yarji'u ila kitabillahi jalla sha'nuhu wa tabaraka ismuhu wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama muttahidina wa'ina mutafaqqihina 'alimina bi shu'uni islamihim wa bi ahkami ibadatihim. Malam yace abin da yake wajibi akan musulmi baki dayan su a dukkanin bangarorin wannan duniya mai fadi gaba daya su dawo zuwa ga littafin Allah wanda yake sha'anin Allah ya daukaka, sunan Allah yana da albarka, sa'annan kuma su dawo wa sunnar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, suna masu haɗe kai a ƙarƙashin alqur'ani da sunna, suna masu kula da alqur'ani da sunna, suna fahimta alqur'ani da sunna, sa'annan su zan suna sane da sha'ani na addinin su na musulunci. Kai ya zama ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum anil akhirati hum ghafiluna, ya zama sun san rayuwar duniya amma ba su san game da rayuwar lahira ba, ba su san addinin su ba, a'a su zama suna sane da sha'anin addinin su. Wa bi ahkami ibadatihim, sa'annan kuma su san hukuncin ibadojin su. Wa kad aykantu, malam Ali Hassan yace ni kam na samu tabbas, anna min al-asbab allati yutawwiha al-islam fi ghudunihi, na daga cikin hanyoyi ko dalilai waɗanda musulunci ke dauke da su a cikin ainihin fukafukan shi, wa hiya fi muqaddimati usulihi, kai ba ma wai a fukafukan musulunci ba, a kirjin musulunci, musulunci na dauke da wannan ainihin wato magana da zan faɗi, wa fi zirwati min ta'alimihi, kuma musulunci na dauke da wannan sabubba waɗanda zan faɗa a ainihin tsororuwar ilimin shi, taksiruhu min asbabi wahdatil muslimina, na daga cikin abubuwan da musulunci ke dauke da su ta ko ina sama da ƙasa dama da hagu shine yawaita dalilan da za su kawo haɗin kan musulmi. Musulunci yana kokarin kawo waɗannan abubuwa dalilai su sababu da yawa, wa rabbi ba'dihim bi ba'din, da kuma hada ainihin wato zumunci tsakanin musulmi sashen su da sashen su. Don haka malam yace fa min zalika an aujaba fihim aljamaa, to na daga cikin ainihin hanyoyin da musulunci ya zo da su domin ya ainihin wato haɗe kan al'ummar musulunci, Allah madaukakin sarki ya wajabtar da ainihin sallar jam'i fi kulli yawmin khamsa marratin, a kowane yini wajibi ne mutum ya je ainihin sallar jam'i so biyar. Gashi a ƙasa malam yake unzur ma katabahu al-allamatu ibn qayyim al-jawziyya, ka duba abin da babban malami ibn al-qayyim ya rubuta rahimahullahu Allah ya ji kanshi, fi kitabihi a cikin littafin shi mai suna as-salatu wa hukmu tarikiha sallah da hukuncin mai barin sallah din daga shafi na 109 zuwa 127 malai yace ka duba za ga cikakken bayani akan farlanci akan halartar sallar jam'i da kuma na daga cikin hikimar shine kokarin hade kan al'ummar musulunci yarbutuna qulubahum jami'an bi imamin wahidin Allah madaukakin sarki ya farlanta wa al'ummar musulunci su hadu suna bin limami daya su daura zukatansu gaba daya akan limami daya yatarassamuna khutahu suna bin matakan da wannan limami yake bi dalla dalla wa a'malahu da ayyukan limamin wahidan wahidan daya bayan daya muraqibina rabbahum suna bin limamin amma kuma suna kula da cewa ubangijinsu suke bautawa alimina ala alqiyam bima ja'alahum mustakhlifina fihi sa'annan suna masu sane da ainihin wato wajabcin abin da Allah madaukakin sarki ya dora musu ainihin dangane da kula da ka'idoji na addinin musulunci yarhamu ba'dahum ba'dan sashin su rinka jin tausayin sashi jama'a na daga cikin hikimar zuwa sallar jami'i kenan kai ya zama kun zo kuna sallar jami'i amma wannan ya tsaya dama da kai wannan ya tsaya hagu da kai wannan gaban ka wannan bayan ka amma duk kana jin haushin shi ma'ana babu tausayi kenan domin kyama ko jin haushi ko wani abu wanda yake mummuna ga dan uwanka musulmi yana kore tausayi da ake nema tsakanin ku wa ya'tafu ba'dhum ala ba'dhin sannan sashi na tausasawa sashi mubtadi'ina am mubtadi'a mubta'idina anil baghi suna masu nisantar ainihin zalunci wal fasad da ainihin barnasil ardi a bayan kasa wannan ita ce ka'ida ta musulmi ba wai ku zo ku gama sallah ga kunan kun hadu amma ku koma office ku ne macuta ku ne yan damfara ku ne masu sama da fadi a dukiyar gwamnati ko kuma ku koma cikin iyalanku ku ne azzalimai ku ne miyagu ku ne masu daura fuska ku ne marasa rahama ko ku koma cikin kasuwanninku ku ne masu magudi ku ne masu algushi ku ne macuta yan damfara masu wayo yadda za ku bi ku tara kudi ko ta wata hanya ba haka ake so ba so ake kun shiga kun yi sallah in kuka dawo kuka zo offices ko kuka zo kasuwa ko kuka koma harkokinku ne da kullun a ga karin alheri a bisa dabi'unku na alkhairi ma'ana sallah tana amfanin ku kenan thumma alzamahum bil ijtima'i fi kulli miqdarin yumkin an yuqa'a iblisu fi qulubihim shay'an min hamzihi wa naqhi wa nafhi sa'annan kuma a halin kullun ana zuwa sallah to ta iya yiwa kaga a wannan tazara kuma shaytan zai iya ainihin wato saka kiyayya da gaba tsakanin mutanen wannan anguwa da wannan anguwa tunda ku ɗan anguwar yanzu kun waye gari kuna zuwa masallaci ɗaya kuna sallah kiyayya da gaba babu a tsakaninku to amma tsakanin waccan anguwa da waccan anguwa ta iya yiwa kuma kiyayya da gaba ta zo ta shiga tsakani saboda ba a haduwa wuri daya to sai kuma Allah cikin hikimar shi da gwaninta shi da kwarewar shi dangane da shi halittar nan sai ya lazimta wa musulmi kuma haduwa a daidai irin wannan lokaci da ake tunanin iblis zai iya gabatar ko ya saka ainihin wato wani abu na daga cikin wato sanya haukan shi ko kuma sanya ainihin wato girman kai ko kuma ainihin ya sa wani ya zan kwararre ne wajen waka ma'ana wannan yayi iktibasi ne daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda al-imam abu dawud da tirmidhi suka rawaito ma'ana in aka bar waɗannan mutanen anguwa da waɗannan ba sa haduwa shedan zai iya saka wani abu tsakanin wannan da wannan yanzu ya sa wannan ainihin girman kai akan wannan ko kyamar juna akan wannan to sai Allah madaukakin sarki sai ya wajabtar da haduwa ta ainihin mako ita ce sallar juma'a kamar yadda zaka zo kaji aw tuhdisu ba'jatud dunya wa bariquha fi anfusihim ko kuma a wannan tsakani ya zama wato kyalekyalen duniya da kuma abubuwan sha'awa na duniya sun afku a cikin zukatan ainihin mutane iktiraban min hadan neman kusanci da duniya din wa rukunan ila sarabiha da kuma karkatuwa zuwa ga rayuwar duniya kawai to sai Allah cikin hikimar shi sai kuma ya lazimta ainihin wato haduwa ranar juma'a wa zalika yawmul juma'a wannan haduwa kuwa ita ce ainihin wato ranar juma'a in aka hadu ranar juma'a din nan sai ya zama kuma waccan anguwa dama isu suna da tausayi da kaunar juna wannan anguwa haka to amma tsakanin anguwa da anguwa mai yiwuwa akwai kiyayya to haduwar nan kuma duk mako sai ta rinka ainihin sanya kauna da ra'ama ainihin a ciki shi yasa hadisi yazo cikin sahihul bukhari da muslim da sauran tafai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dukkan al'ummomi da Allah ya ba su addinai sai da suka yi gwagwarmayar gano wacce rana ce juma'a din nan amma sai ta sulle musu yahudawa suka buga suka lalube sai suka fadawa asabar kristoci suka buga sai suka fadawa ainihin lahadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mu ku sai Allah ya mana gandakatar sai muka dace da ainihin ranar juma'a ranar juma'a din nan a wannan rana ce kamar yadda wani hadisi yazo ya ƙara bayyana cikin sahihu muslim Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam a wannan rana ta juma'a aka hura mishi rai wato a irin wannan rana sa'annan kuma a wannan rana irinta Allah madaukakin sarki zai tashi duniyan nan ma'ana a wannan lokacin ne tashin duniya zai afko to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullun juma'a gari ya waye duk dabbobi ba su da sukuni ba su da kazar-kazar saboda sun san juma'a za a yi tashin alkiyama babu wanda yake gafala sai dan adam wani baya sanin cewa yau juma'a sai ya bude office ko sai ya kama hanya zai tafi kasar waje ko sai ya ainihin tafi kasuwar kauye wani sai ya bude shagon shi sannan ma zai tuna ashe yau juma'a amma dabba da ita shari'ar ma ba a kan ta yake ba ana wayar da ranar juma'a ta san yau juma'a sai ta natsi ta kasa kazar-kazar ko yau ne ma tashin duniyar to ina sukuni dabba kenan wadda za a ce kunu turaba ku zama turbaya amma tana kintse da cewa kiyamar ko za ta zo dan adam kuwa bai san cewa yau juma'a ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye to a kasa malam yayi karin bayani yace littawfi fi ma'rifati ahkamil juma'a wa khasa'isaha in kana son ganin cikakken bayani dangane da hukunce-hukuncen juma'a da darajojin da ranar juma'a ta kadaici da su انظر زاد المعاد كذوب لتاف عينه وتزاد المعاد نائب القيم جزء فرق شافي نتري اكد ستين ده حدوزوا تري حدودا تلاتين ده ديو ده كما عينهم مجموعة الرسائل المنيرية عينهم واتو مجلد فرق شافي نتري ايدة تمانين ده تقوزوا تري ديو ده عشرين ده اكو وأضواء البيان ده كما لتاف أضواء البيان في إيضاه القرآن للقرآن للشنقيطي نبضى مالا من تفسيري دا فكره الشيخ الشنقيطي مجلدي نتقل شافي نتقل يديو دا ستين دا تقل زواء تقل اكو دا قوما وتفسير القرطبي ككما دودة تفسير القرطبي جزئي نشا تقل شافي نتقل اند شد زواء تقل دا اشرين دا تايا سيتي ولأستاذنا الألباني رسالة بضى مالا من مكما محمد ناصر الدين الألباني ينا دول لتاشي كرمي ممتكر مهمانشي sunan shi al-ajibatun nafi'a wato amsoshi masu amfani dangane da ainihin wato juma'a an as'ilati lajnati masjid al-jami'a committee ne na masallacin juma'a a Damascus al-Sham Muhammad Nasiruddin al-Albani yana yawan cikin wa'azozin shi cikin karatutukan shi yana fadin wasu abubuwa na bid'a shine su da yake committee su committee neman gaskiya ne sai committee suka zauna suka ce me zai hana wannan babban malami na aika mishi da wasiƙa shin ya gaya mana abubuwan da suke sunna ya gaya mana abubuwan da suke bid'a don mu yi gyara akan masallacinmu shine da suka aiko shine sai wannan littafi al-ajibatun nafi'a amsoshi masu amfani an as'ilati lajnati masjid al-jami'a game da tambayoyin da committee masallacin juma'a suka aiko da su littafin juz'i guda ne shine Ali Hassan yace falturaja aje a duba sai yace an ahkaa anil juma'a wa ahkamiha game da juma'a da hukunce-hukuncen juma'a Muhammad Nasiruddin al-Albani wannan littafi falturaja yace a koma a karanta wannan littafi fa innaha matbu'a an buga wannan littafi mutadawala kuma yana nan a hannun jama'a hannun malamai hannun taliban ilimi insha Allah ta'ala wannan littafi yana da matukar muhimmanci a nan zamu amfani da wannan dama akan cewa muna kira muna nasiha zuwa ga ainihin namu kwamitocin masallatan juma'a din su ji tsoron Allah su samu littafin nan su yi nazarin shi domin akwai bid'o'i da dama waɗanda wannan malami ya tattauna bayanai akan tabbas bid'a ne akan su amma kuma har yanzu masallatan da su gushe ba suna yi ba dan komai ba saboda lokacin da aka tashi yin gyaran sai ba ai kokarin a tace to menene abin da yake addini menene kuma ba abin da yake addini ba daga abubuwan da ainihin wato aka gada a da gargajiya shikenan wasu abubuwan sai aka ci gaba sai zai ka je ka samu masallatan bid'a masallatan da ake al'ada masallatan gargajiya ana yin wasu abubuwa kuma sai ka ga masallatan da ke cewa na sunna ne su ma sai ga ana irin waɗannan abubuwa to muna da nasiha ta musamman a nemi wannan littafi kuma wanda bai da wannan littafi babu laifi sai kawo bukatar shi sai a fito mai da littafin sai je sai samu sai photo star littafin juz'i guda ne shi a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yayin shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shine sai ainihin Ali Hassan Ali Abdulhamid ya ci gaba da cewa waja'alahu yawma idin lahum, sai Allah ya sanya ranar juma'a ta zama ita ce ranar da musulmi za su rinka haduwa a mako, yajtami'una fihi, suna haduwa a wannan rana, fayuzakkiruhumul muzakkir bi ayi rabbihim wa ala'ihi, a samu malam mai khutba, malam mai wa'azi ya rinka tunasashe su game da ayoyin ubangijinsu da kuma ni'imomin Allah madaukakin sarki. Yana daga cikin sunna a wajen ainihin budubar sallar juma'a a yawaita kawo ayoyi na alqur'ani a ciki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kai babu laifi ma in limamin juma'a ya mike ya ainihin wato yi khutba ta farko, innal hamdalillah khutbatul haja, wato sai ya kawo wata sura ta alqur'ani sukutun da guda, sai ainihin a tashi sai ayi sallah. In yi haka yayi daidai, ya tabbata a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wata ran in yazo khutba, in yi khutbatul haja, innal hamdalillah nahmaduhu, har zuwa karshe kamar da kaji mun yi kwatankwacin haka yau insha Allah, sai manzon Allah sai ya karanto wata sura ta alqur'ani. Babu tsarin da mai wa'azi zai yi da zai kai zakin alqur'ani, to wannan sura ce sukutun da guda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake karantawa. Saboda haka babu laifi ranar juma'a in liman ya neke da azo ana kawo irin waɗannan hadisai na ƙarya game da falalar azumin tsofaffi, falalar waɗannan abubuwa waɗanda suke ba su tabbata ba jama'a, gwamma azo ana karantawa mutane alqur'ani da sunna wadda take ingantacciya. Allah ya shiryar da mu, saboda akwai hadari limamin juma'a ya zama baya iya tace hadisan da zai karantawa mutane, inda hadarin yake shine mutane duk baki ɗaya da malamai da waɗanda ba malamai ba da ɗaliban ilimi da waɗanda ba ɗaliban ilimi ba za su zo su ji duk abin da su kuma suka ji za su ɗauka, to a masallacin juma'a suka ji, ai a bakin liman suka ji, ai da ba daidai ba ne da ba za a faɗa ba, to duk yadda za a yi ƙoƙarin fahimtar da mutane sai su kasa fahimta. To shi yasa ake neman lallai kam lallai ne wajibi ga duk wanda zai miƙe ya yi jawabi ga al'ummar musulunci, jawabin nan ko da siyasa ce zai miƙe ta musulunci ya magana a kai, lallai fa ya san wani abu na addinin musulunci, domin musulmi ba ka raba rayuwarsu da addini, addini kuma Qur'ani da sunna ake samu. To ko siyasan musulunci mutum zai miƙe zai yi lacca zai yi jawabi, ba zai kawo alqur'ani ba, ba zai kawo hadisi ba, ashe lallai ya san karatun alqur'anin ayar da zai kawo ya kawo ta daidai, hadisin da zai kawo ya kawo shi daidai wanda ya inganta, ya fassara ayar daidai, ya fassara hadisin daidai, ashe lallai akwai buƙatar duk wanda yake zai miƙe ya yi jawabi a cikin jama'a, lallai a samu ya samu waraka ko da yaya ce dangane da yadda zai iya gane hadisai waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba. In ko ba haka ba to duk hadisin da ya san zai magana a kai ya je ya binciki malaman hadisi, in sun tabbatar da ingancin shi ya hujja da shi, in sun tabbatar bai inganta ba kar ya saki ya kawo shi ga jama'a, domin kawo shi ga jama'a fitina ne. Allah ya kiyaye. Malam ya ce to hatta yastamiru ala naqa'in wa safa, wannan ainihin wato tarbiya da addinin musulunci ya tsara, kullum ku je ku haɗu ku yi sallar jam'i biyar, sannan duk mako ku haɗu anguwanni ku yi sallar juma'a. Allah ya yi haka ne don al'ummar musulunci su ci gaba a cikin wannan tsari na ainihin wato tafiya akan tsafta da kuma gyaruwa, ya zama babu wani abu na rikici da zai shigo a tsakaninsu tunda suna haduwa a wurin ibada. Murtabatatun qulubuhum ba'dihim bi ba'd, zukatansu suna daure da junansu, wannan yana kauna wannan, wannan yana kauna wannan. Summa ja'ala lahum yawmayn fi kulli amin, sannan sai Allah ya sanya kwanaki biyu kuma a kowace shekara, yili guda biyu, yanzuruna fihima masalihahum al'amma, wanda yake ainihin wato musulmi za su dubi al'amuransu waɗanda suke da muhimmanci na gaba ɗaya, wa murafaqahum wa marafiqahum almushtarika, da kuma abubuwan da suke tarayya waɗanda suke tare da su kuma suke tarayya a kansu, wa yu'akkiduna fihima asbabal muwadda, sa'annan kuma su tsananta su ba da muhimmanci a waɗannan ranaku guda biyu game da duk dalilan da za su kawo kauna wal mahabba da soyayya a tsakaninsu, wato waɗannan ranaku ranakun idi kenan, kamar yadda aka zo ka ji karamar sallah da babbar sallah sai aka shar'anta, kuma to a shekara kuma ane ana haduwa a haɗu da wancan ainihin sashi na anguwanni da wannan sashi na anguwanni, a haɗu a filin idi a can wajen gari, limami guda ya miƙe khutba, khutbar da za ta yi ƙoƙarin bayyana abubuwan da ke da muhimmanci ga al'umma, abubuwan da za su sanya soyayya da ƙauna, faja'ala fihim 'idal fitr, sai Allah madaukakin sarki ya sanya musu Idul Fitr wato sallah karama. Wani yace wai dan me ake cewa sallah karama sallah babba, wai ai fadan haka bid'a ne. To kun ga irin mutanen da ake ta fada da su falsafa kenan, ku kun ga mandiki ne yawa akan shi. In ba haka ba mandiki wannan ai mandiki kenan, daga Hausa ce ba Haushe yayi, wai ba Haushe dan ya bambance ne. Hidimomin da ake a cikin karamar sallah ba su kai babba ba, ko haka sai ce karamar sallah babba, kuma hidimomi da yawa sai ce babbar sallah, bambancewa ne kawai ko? To babu laifi akan haka. Saboda haka dan an ce Idul Fitri karamar sallah, Idul Adha an ce babbar sallah, babu laifi. Ba Haushe, Hausa ya fassara kuma wannan Hausa babu kuskure a cikinta. Sai dai duk sanda dama mantiki, shi yasa aka ce mantiki din nan haramun ne, saboda shi mantiki ba abin da yake kawo sai bala'i. Hausa ya Hausa, in kuna Hausa ka gaya wa mutum magana da Hausa, in ya sa mantiki sai ya juya sai ya ce auto kaza kenan, sai ka ce a ai dai ka gane abin da nake nufi, sai ya ce a kaza ka ce, mantiki kawai yake sanye maka. A Hausa ma sai ka samu ana rikici irin wannan, kuna magana da mutum ya ce kaza ka ce kaza, shikenan da zarar ka faɗi wannan kalma sai ya juye ta sai ba ta wata ma'ana, sai ya ce to ai kaza kenan, sai ka ce a ai dai ka dai fahimci, a sai ya ce a ba wani fahimta, kaza dai ka ce. To kaga duk irin wannan mantiki kenan. Saboda haka sai Allah ya sanya karamar sallah allazi yaqbul ibada ar-ramadaniyya, wadda take ita wannan karamar sallah tana biyo bayan ibadar da mutum yake a cikin watan azumi. A ƙasa malam ya sake cewa wa qad katabtu ma'a akhi al-ustad Salim al-Hilali kitaban fi ahkamis siyam fi ramadan, yace da ni da dan uwana ustad Salim al-Hilali mun rubuta littafi game da hukuncen azumi a wato yin azumi a cikin watan ramadan. Ismuhu sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wa sallam, sunan wannan littafi siffa azumin annabi sallallahu alaihi wa sallam, nashr al-maktabatul islamiyya, yace ka duba bugun al-maktabatul islamiyya. Na daga cikin hikimar da yasa wannan malami yace ka duba bugun al-maktabatul islamiyya, saboda littafin yana da ainihin wato bugu biyu, bugu biyun nan kuma duk al-maktabatul islamiyya ce ta yi su. Amma akwai sabon bugu wanda al-maktabatul islamiyya din ta yi, wanda wannan sabon bugun da suka yi sun yi gyare-gyare masu matukar muhimmanci a ciki. Yana daga cikin waɗannan gyare-gyare har da ainihin wato wajen takhrijin hadisai. A bugun farko na wannan littafi sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wa sallama, sai suka ce hadisi kaza, sai suke duba littafin silsilatu sahiha ta Albani, ko duba littafin ainihin sahihul jami'i sabir na Albani, ko makamantan haka. To wannan a ka'ida ta takhrijin hadisi ta ilimi kuskure ce. A ka'ida takhrijin hadisi na ilimi, in ka ruwaito hadisi cikin Abu Dawuda, to wannan sai suka ce wannan hadisi a cikin Abu Dawuda yake, ko cikin Tirmidhi ko Nasa'i ko wani littafi. To in akwai wani littafi da ya ƙarin bayani dangane da inganci ko rashin ingancin hadisin, sa'annan sai ka ce to a duba kuma wannan littafin. Saboda haka da suka gane wannan kuskuren, sai suka dawo sai suka gyara littafin, suka ainihin fitar da waɗannan hadisai, sai suke Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi misali su suka ruwaito hadisin, sai suke sahihi ne, sai suke duba littafin silsilat sahiha, ko kuma duba littafin sahihul jami'i sabir. Na daga cikin wuraren da suka gyare-gyare shi ne, a da can a bugun farko na wannan littafi sun tabbatar da cewa a itikafi za a iya yin shi a ainihin masallacin Juma'a, saboda asarin Saidatu na Aisha. Amma a wannan sabon bugu da suka gane, ga hadisin annabi ya tabbatar da itikafi sai a masallacin Ka'aba, ko masallacin Madina na annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko a masallacin Baitul Maqdisi, sai suka ainihin cire wannan mas'alar gaba daya, suka kawo cewa itikafi lallai dai sai a masallaci. Saboda Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, kar ku sadu da matayenku kuna ainihin itikafi a masallatai. Sai suka ce itikafi a masallatai da Allah ya ce a wannan aya, mas'alar ba sake take ba babu kaidi. Hadisin annabi ya zo sahihi, wanda ya bayani akan cewa itikafi sai a masallatai uku. Suka kawo suka faɗi malaman da suka fitar da hadisin, kamar su Ibnu Abi Shayba da makamantansu, sannan sai suka ainihin wato nuna maka kuma littafin da zaka je ka duba don ka samu ƙarin bayani akan ingancin wannan hadisi. Wannan misalin abin da yasa na tsaya na faɗaɗa bayani akan shi, saboda muhimmancin shi, domin da dama bugun da ke hannun mutane shi ne sifatu sawmin nabi, tsohon bugu wanda yake da waɗancan matsaloli. To su dai su Ali Hassan, Ali Abdulhamid, sun ainihin wato yi sabon bugu na wannan littafi, kuma suka ce wannan sabon bugun ya share wancan wanda yake ainihin a hannun jama'a. shi yasa yanzu ya rage maka sai ka je ka binciki ina za ka samu ainihin wannan sabon bugun. In baka samu ba, in ya so sai ka zo sai in fito maka da shi, sai ka samu sai kai photo start din shi. Sun ainihin kawata shi da takhriji na ilimi da kuma karin bayanai kamar yadda ka ji. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Suka ce falyuraja, a koma a karanta wancan ainihin wato littafi na sifatu sunnin nabi sallallahu alaihi wa sallama. To wannan idin fitri karamar sallah da Allah ya sa, sai ya sanya ta zama ainihin wato ibada ce wanda yake za a yi ta da zaran an gama ibada ta azumi. Sa'annan malam ya ci gaba da cewa wa anfusuhum idzaka musaffa, a wannan lokaci da za su yi karamar sallah zukatansu suna tsarkake saboda sun sha tsawon wata guda suna azumi suna bautawa Allah. Khalifatun ila al-fadila wa amal al-khairi, zukatan kuma suna ainihin wato tsaftace, suna masu tafiya zuwa ga falala da kuma ainihin wato aiki na alkhairi. Wa ja'ala fihim aidan Eid al-Adha, sa'annan kuma sai Allah madaukakin sarki ya sanya musu Eid al-Adha wato babbar sallah, wato sallar layya. Haythu yakunu al-ibadu hina idhin fi haramillahi al-amin, a yayin da wannan babbar sallah za ta samu bayan Allah a cikin haramin Allah amintacce a kasar Makka, suna can wurin aikin hajji kenan. Wa fi zalika al-balad at-tayyib, a kuma cikin wannan gari mai tsarki, alladhin ba'atha minhu nurun nubuwa, wanda yake hasken annabci ya taso daga wannan kasa. Wa bazarat fi janabatihi shamsu sa'adati al-amma, sa'annan kuma rana, hasken rana na arzikin kowa da kowa ya kullo daga wannan kasa ta Makka. وهم إذ ذاك العباد المخلصون الذين لا يبغون عملا سوى ما يقرب إلى الله عز وجل. أولاً هالي دا سكي أكسر مكة الله مطوكة كن سركي يسا زكا تنسو سنة دا أريكي باين الله نواتن دا باسا نومن ونا أيكي سي أيكي دا ويكو ساتد سوزوا دا الله نبواد دا وككا ولا يبغون عنه إوالا باسا نومن كوتي واد دا ونا أينهم أبوان ديكي با إبادر الله با. Malam ya ce wanzur kitaba a ayadul islam, ka duba littafin da ke da suna a ayadul islam li Sheikh Suleiman Ali Al-Ja'bari, shafi na 3 zuwa na 4, matba'atul manar, sanata 50,300 hijriya, wato littafin da aka buga hijira na da 1350 daidai, za ka samu karin bayani akan haka. To wannan ainihin wato in muka duba da kyau, Malam ya biyo mana tartibi ne don ya mana shimfiɗa akan abin da zai mana magana akai, shine sallar Idi. Wato kamar yadda ya faɗa da farko, Allah madaukakin sarki cikin hikimar shi sai ya sa ku mutanen anguwa wajibi ku rinka haduwa a yi ne so biyar kuna yin salloli biyar, sannan mutanen anguwanni mabambanta su rinka haduwa ranar juma'a suna yin sallar juma'a a haɗe, sa'annan kuma anguwa da anguwanni su haɗu na gari baki ɗaya a haɗu a filin gari, aje a kuma yi sallah ta Idi a shekara su biyu, karamar sallah da babbar sallah. To wannan haduwar kuma in ka tattara ta za a ce ta yanki guda ce, ko ta kasa guda, ko ta gari guda. To daga kasa zuwa kasa kuma sai Allah madaukakin sarki ya tattara su su rinka zuwa domin aikin haji a inda za su haɗu, kuma a ƙarƙashin limancin limami guda a lokacin ainihin hawan Arafa, suna ainihin wato masu ibada a wuri ɗaya, sai zama al'ummar musulunci gaba ɗaya suna ainihin samun haɗin kai, suna samun gudanar da sani da ainihin wato ma'arifa da gane tsakanin junansu. Dama Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya farlanta musu aikin haji ne li yashhadu manafi'a lahu, dan su halarci, dan su samu wasu amfani. Kasuwanci ne za ka yi, ibada ce, zumunci ne za ku sadar, ku san juna ne, ka san mutanen ƙasa kaza ya suke ciki, mutanen gari kaza ya suke ciki, akwai dai ilmomi da kuma alkhairai masu yawa dangane da gudanar da aikin haji. Malam ya ce li hadha kullihi, saboda wannan dogon bayanai da ne baki ɗaya, ra'aitu an aktuba risalatan mufrada, sai na ga dacewa in rubuta littafi ƙarami taƙaitacce a ware fi Eid al-Fitr wa Eid al-Adha game da ƙaramar sallah da kuma ainihin babbar sallah, kuma ya ta'allaqu biha min ahkamin, da kuma abubuwan da ke da alaka da su na hukunce-hukunce. Wa zalika birragmi mimma alamma bil muslimina min balaya wa razaya, yace wannan kuwa rubutu da zan yi dangane da sallar Idi, ina yin shi ina mai sanada abin takaici wanda ainihin ya samu musulmi na bala'o'i da kuma kaskanci, wa haza'in da kuma cinsu da yaƙi da ake ta yi a garuruwa, wa masa'ib da kuma nasibobi da suke samunsu. Ma'ana, karka ɗauka cewa to menene hikima akan ainihin a tsaya ayi rubutu akan sallar idi ga bala'o'i da ke samun musulmi a tsaya ayi rubuce-rubuce akan wannan yace ina sane da wannan amma kuma naga dacewar a tsaya ayi rubutu akan wannan wa ma zalika illa bi sababi bu'dihim an an-nab'i as-safi yace ba wani abu ne ya kawo musulmin duniya suka fada cikin bala'o'i da musiba kuma ake ta cin siyaki ba sai dan ainihin nisa da suka yi daga mabubbuga wadda take gyararriya wal manhajir rashid da kuma tafarki wanda yake shiryayye allazi bayyanahu Allah subhanahu fi kitabihi wanda Allah madaukaki ne tsarki ya bayyana a cikin littafin shi wa wadahu rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi siratihi wa sunnatihi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana a cikin ainihin wato tarihin shi da kuma sunnar shi wato duk waɗannan masibu da suke samun musulmi a duniya in ka dauke jarabawa da Allah ya kaddara cewa dama zai jarabci musulmi kafin su kai ga nasara to zaka ga kuma cewa na daga cikin dalilan da ya haddasa waɗannan musibu shine nisantar da yawancin musulmi suka yi wa alqur'ani da sunna sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam wanda nan ne mabubbugar addini lafiyayya sai suka koma lalube-lalube shi yasa sai ka samu nan ana yakin kabilanci nan ana yakin siyasa nan yakin tattali nan yaki akan addini duk ba wani abu ya haddasar da haka ba sai dan wasu musulmi da suka kauce wa ainihin tafarkin Allah to anan kasa malam ya tsawaita bayanai kwarai da gaske dangane da kawo littattafai waɗanda malamai suka ainihin rubuta dangane da bayanai akan sallar idi waɗannan ainihin bayanai suna da matukar muhimmanci amma a takaice malam ya kawo wasu da dama daga cikin littattafai ne waɗanda malamai suka rubuta tun farkon musulunci har zuwa wannan zamani daga ƙarshe sai ya ce amma in ban da littafin a ayadul islam din can wanda muka yi ishara a baya yace babu wani littafi da ya sani daga cikin su wanda yake an buga shi duk sauran suna nan a rubutun hannunsu ne yace to sai annan sai kuma littafin da ke da suna salatul eidain fil musalla hiya sunna sallar idi karama da babba a filin idi to shine sunna Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi wanda yace to waɗannan tafai su kadai ya sani waɗanda an buga su bugun inji suna ainihin yawo a cikin jama'a ma'ana yin sallar idi karama ko babba a filin idi ba a masallacin juma'a ba to haka ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta shar'anta to bayan da malamin ya gama wannan bayani sai ya ce lakinna ma'rifata al-ahkam ash-shar'iyya wal-masail al-fiqhiyya la yuwaqqifuha amrun yace sai dai kuma sanin wato hukunce-hukunce na shari'ar musulunci da mas'aloli waɗanda suke na fiqhu la yuwaqqifuha amrun wato ba al'amari ne wanda yake wato mai sauki nan da nan a ce an iya gano shi ba wala yu'saru fiha shay'un sa'annan kuma ba wani abu ne wanda yake ainihin wato za a iya cewa nan da nan za a iya dauko shi ba bal hiya tahussul muslimina 'ala al-'ilmi wal-'amal sai dai wannan aiki wato dangane da sanin hukuncen musulunci aiki ne wanda ke kwadaitar da musulmi akan neman ilimi wal-'amal da kuma ainihin wato aiki da ilimin wa nashrul khairi wad-da'wa da kuma yada ainihin alkhairi da kuma kira zuwa ga musulunci din ila Allah tabaraka wa ta'ala wato a kirayi musulmi zuwa ga Allah mai albarka da daukaka wato rubutu dangane da hukuncen musulunci ko kuma mas'aloli na fiqh ba al'amari ne wanda yake da sauki ba nan da nan kawai ka ce a bari ka je ka kwafo nan abu ne yake bukatar ka tsaya kai karatu sannan kai aiki da karatun kuma ka yada karatun to sai kaga an kai ga manufa ta addinin musulunci kyakkyawan manufa ba irin waɗannan rubuce-rubuce da ake ba kawai mutum ya ɗauki alƙalami da takarda ya ga cewa tunda da yana da littafai cike da library ko cike da ɗaki bari kawai ya ta kwafowa wane ya ce amma bai san ƙa'idojin ya iya tacewa menene daidai daga wane ya ce ba sai ya zama in ana da mas'aloli da ake rikici a kansu guda biyu a cikin biyun nan sai ya haddasar da rikici fiye da biyar a kansu kaga bai kawo alkhairi ga musulunci ba sai sharri Allah ya shiryar da mu sai ce wa asartu fi ma katabtu taysira wal ikhtisar kuma abin da zan rubutu akai din nan game da sallar idi to na zaba ainihin wato at-taysir zan yi bayanai masu saukin fahimta wal ikhtisar kuma a takaice likai takuna risalatu sahlat al-fahm domin wannan littafi na karami ya zama mai saukin fahimta sari'atul qira'a kuma ya zama za a iya karance shi da sauri wasiyatan bil matlubi kuma ya zama yana cike da abin da ake nema mu'addiyatan lil marghubi, kuma ya zama ya biya buƙatar da ake kwadayi akan shi. Wa harastu ala iradi asahhi al aqwal fi al mas'ala, kuma nayi kwadayi in yi taka tsantsan kawo abin da yake shine yafi inganci daga cikin zantutukan malamai akan wata mas'ala guda. Mubta'idan an al khilaf al madhhab, nayi kokarin nisanta yawan sabani na mazhaba. Mu'akkidan al qawl, ina mai kokarin tabbatar da magana da take ar-rajih bi dalilihi, magana da take ita ce tabbatacciya sai in kokarin tabbatar da ita da dalilinta in kauce wa yawan sabani. Fa in asabtu, yace in ya zanna dace akan abin da nayi rubutu, fa bi tawfiqillahi ta'ala, to wannan dacewar Allah ce ta kai ni ga dacewa. Wa in akhtatu, in kuma ya zanna ya kuskure, fa min Allahil maghfiratu warrahma, to dama dai gafara da rahma a wurin Allah suke, don haka ina fatan Allah ya gafarta min kuma Allah ya min rahma. Wa akhiran, daga ƙarshe, fa innani as'alullaha an yuwaffiqani ila ikhlasin niyyati fi hadha al-amal, ina roƙon Allah ya sa in tsarkake niyya wajen yin wannan aiki. Wa an ya'umma al-muslimina bi naf'ihi, kuma ina roƙon Allah ya sa wannan rubutu da zan yi ya game dukkan musulmi wajen amfanarwa. Innahu sami'un mujib, Allah mai ji ne kuma Allah mai amsawa ne, don haka ya Allah ka mayar da kaji kuma Allah ka amsa. Wa kataba Abul Haris, baban Harisi shi ne ya rubuta wannan shimfiɗa, kuma shi ya rubuta littafin. Aliyu ibn Hasan ibn Ali, Aliyu dan Hasan dan Ali, cikakken sunan nashi shi ne Ali Hasan Ali Abdul Hamid, wato yakan sa sunaye uku ne, da sunan shi, da sunan mahaifin shi, da sunan kakan shi, da sunan baban kakan shi. Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Asari Al-Halbi, mutumin kasar Sham ne. Bayan da ya gama wannan shimfiɗa, sai ya ce al-mas'alatul ula, mas'ala ta farko, al-idu, bayani akan shi kanshi idi da ake cewa. Kalmar idi din daga ina ta samo asali a larabci, kuma menene ma'anarta a cikin shari'ar musulunci? Domin wannan na daga abin da ke taimaka maka wajen fahimtar abin da ake kokarin tabbatar da kai. Kai yanzu ana kokarin fahimtar da kai ne ma'anar idi a shari'ar musulunci, amma sai ai kokarin nuna maka asalin kalmar idi din, to a larabci daga ina ne ta samo asali, domin wannan ya taimake ka wajen fahimtar ainihin wato manufar. Misali, larabawa ko malaman larabci, malaman ilimi na ishtiqaq, suka ce kalmar al-qaruratu, kwalba, ta samo asali ne daga qarar, tabbata ko matabbata. To yanzu sanin asalin inda kalmar ta samo asali zai taimake ka akan gane hakikanin me ake nufi da kwalba. In ya zan ka zuba ruwa ko mai a cikin kwalba sai ya zube, to kaga bai tabbata a ce mata qarura ba kenan, domin bata aikinta na istiqrar, bata tabbatar da abin da aka zuba a ciki. Mun fahimci wannan da kyau ko? To waɗannan abubuwa dai abubuwa ne waɗanda yake na ilimi ne ake, ba abu ne ake na kunne ya girmi kaka ba. Irin yadda zaka ji mutane suna cewa an ce wa masu niyal insanu insan illa min siyamihi, to kaga wannan wata magana ce da ake faɗi ko ta zan surkulla ko kuma ta zan bata da asali. Abu ne wanda yake ilimi ne mai zaman kanshi, ilimi na ishtiqaq, ya ake ainihin wato gane kalma kaza ga inda ta fito, kalma kaza ga inda ta fito. Domin gane wannan na taimakon ka wajen kai fassara ta gari. Misali, yanzu kalmar idi din nan idan ta koma idi guda biyu sai ta zama al-idani, to kalmar udu ice ko tsinke, jam'in ta ita kuma haka yake zama. Ud, tsinke ko ice, yanzu zaka yi jam'i sai ka ce al-idani. Yana cikin sahihul Bukhari, Imam al-Bukhari yace babin da ke bayani akan ikhrajul idaini min al-masjidi, to fitar da idi biyu daga masallaci, kaga ba idi biyu yake nufi ba, al-idani anan jam'u ud, tsinkaye da datti in ka gani a cikin masallaci. To kaga ashe fahimtar wannan kalmar ta udu daga ina ta samo asali, to kalmar al-idu daga ina ta samo asali zai taimake ta idan kalmar ta rikide ta koma jam'i a can, can kuma ta koma ainihin wato musanna, sai ka gane kowace. Malam yace al-idu menene idi, sai ce huwa kullu yawmin fihi jam, duk wani yini da ake taro a cikin shi to sai a ce idi. Wa ishtiqaquhu min ada ya'udu, an tsago kalmar ne daga ada ya'udu, ya dawo, yana dawowa ka annahum adu ilaihi kamar mutane suna dawowa ga shi idi din ne dan haka ake ce mishi idi ma'ana duk shekara sai mutane sun dawo sun maimaita wannan rana sun yi shagulgula sai a ce idi ya dawo kenan waqila wasu kuma suka ce ishtiqaquhu min al'adati an tsago kalmar idi ne daga al'ada sabo ko sabawa li'annahum atabuhu saboda su mutane sun saba da shi idin to shikenan sai aka samo shi daga al'ada abinda suka saba wal jam'u jam'in shi a ayad iduka wa yuqalu akan ce ayyadal muslimuna musulmi sun yi idi shahidu idahum wato in sun halarci idin su qala ibn al-arabi wani babban malami wanda ke malamin hadisi ne kuma daga cikin malaman lughal arabiya mai suna al-imam ibn al-arabi yace sunniyal eid eidan idi an kiraye shi idi ne li'annahu ya'udu kulla sanatin bi far'in wa bi far'in mujaddadin saboda kowace shekara shi idin yana komowa cikin farin ciki da kuma sabunta ainihin wato farin ciki din yace ka duba littafin lisanul arab mujalladi na 3 shafi na 319 qala al-allamatu ibn abidin babban malami ibn abidin kuma yace سمي العيد بهذا الاسم أنك لا يأيدي نيدا ونسونا لأن لله تعالى فيه أوائد الإحسان سبود ألا ينادى النوء إن كوتة وعاتك ونين ما سيوا أي أنواع الإحسان الآئدة على عباده في كل سنة وتو ألا ينادى كوتة وإلي إلي وطن دسكي كيد قوم وأقوة شكرا دمهك أكي كلا إيدي إيدي من هذا جتكم أيكا الخيري الفطر بعد المنع عن الطعام cin abinci a wannan yini bayan tsawon wata guda an hana ka cin abinci to ka gana daga cikin alherin da ke komo maka a duk shekara wa sadaqatul fitr da kuma ainihin sadakar fiddakai zakkar kono wa itmamul hajji bi tawafi ziyara da kuma ainihin wato cika hajji ta hanya ainihin yin tawafi na ainihin wato ziyara wato ranar sallah in kana aikin hajji zaka ainihin cika aikin hajjin ka ta hanyar zuwa kai tawafi a wannan rana wal humul abahi da kuma gabatar da naman layya wa ghairu zalika da waɗansu abubuwan daban wa li anna al adata fihi al far'u wa suru kuma dan yana daga cikin al'adar wannan ainihin wato yini na idi na daga cikin su shine farin ciki da ainihin wato annashwa wan nashat da kuma nashadi holewa wal hudur da kuma ainihin wato samun ni'imomi iri iri wannan duk ya kawo ne akan ita kalmar idin tukuna ka san daga ina ta faro dan ka san cewa aikin da gaske ake in ya zama kalmar idi sai da aka koma wurin waɗanda suke malamai ne ƙwararru a larabci aka ibo asalin ta kai ka san ashe hukunce hukuncen da za a gina maka ba ce maka za a yi qala maliku qala shafi'i ba ce maka za a yi qala allahu qala rasuluhu domin su ma za a koma asalin su ne in ya zama kalma ma sai da aka koma asalin ta to hukunce hukuncen ka san koma za a yi ga asalin su a karkashin wannan bayani da yace yace ai as-surur wa ni'ma wato kalma al-hubur ranar sallah akan samu farin ciki da kuma ni'ima wanzur hashiyat ibn abidin yace ka duba littafin ibn abidina mai suna hashiyat ibn abidina mujalladi na 2 shafi na 165 to anan malam yayi ainihin nasiha dangane da ka'ida ta idi da kuma bukunkunan shekara da abubuwa da waɗanda mutane suke yace wa alam akhil muslim ya kai dan uwana musulmi ka sani wafaqana Allahu wa iyyaka li ta'atihi inna mana addu'ar Allah ya datar da ni da kai wajen yin shi ta'a ka san cewa annal a'yadan lati shara'aha Allahu li ibadihi ma'luma idi dai wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa bayin shi to sanannu ne ma'ana bukunkuna na shekara da Allah ya shar'anta wa bayin shi musulmi to sanannu ne wa hiya mawdu'u hadha alkitab alladhi bayna yadayka akan su wannan littafi da ke gabanka yake magana su ne idin karamar sallah da idin babbar sallah su kadai aka sani wanda yake bikin shekara na musulunci karamar sallah da babbar sallah don haka akwai abubuwa da dama waɗanda yake shari'ar musulunci ta kunta su a shekara amma a wannan yinin ta yi sassauci akai yara ne mata ne samari ne masu ƴan wasanni ne waɗanda suke na tsalle-tsalle da makarantansu shari'ar musulunci duk ta yi musu sassauci a wannan rana domin shari'ar musulunci duk ta rugurguje duk wani bikin shekara na samun yanci ko na bikin haihuwar wani ko na kaza, shari'ar musulunci ba ta yarda da waɗannan ba, don haka sai ta bada guda biyu. To biyun nan sai aka yalwata wa musulmi su yi ainihin harkokinsu na sukunin holewa su kadai sun isa, bayan haka kuma sai a koma rayuwa yadda aka saba. Sai ce amma fi hadhihi al-azman, amma a cikin waɗannan zamunna namu, fa innal a'yada la takadu tahsuru ko tahsaru, yace a idduka bukunkuna to da kyar ma su kirgu fi kulli baladin, a kowane gari min biladil islam, daga cikin garuruwan musulunci, fadlan an ghairiha, balle sa garuruwan da suke da na musulunci ba. Garuruwan musulunci ma an kirkiro wasu abubuwa na bukunkunan shekara, na bukunkunan kaza, na bukunkunan kaza, to balle garuruwan da suke da ma ba na ainihin wato musulunci ba ne. Yace fataral a'yada, sai kaga a kasashen musulmi ainihin wato ana yin idduka bukunkunan shekara iri-iri, tuqamu lil qibar, akwai wanda yake ana zuwa ne wa hubbara hubbara, duk shekara za a ce za a tafi hubbaran shehuwa ne, ko za a tafi waliyai kaburbukan waliyai kaza, wal qubur ko makabartun kaza, wal abriha ko kuma ainihin wato a tafi wasu makwantai waɗanda suke wato na wasu muhimman mutane, wal ashkhas ko kuma a rinka bukunkunan ainihin wato ranar haihuwar annabi kaza, ranar haihuwar malami wani kaza, shehi kaza, sidi kaza, sayyidi kaza, wal bilad da kuma ainihin bukunkuna na samun yancin gari kaza, samun bukin shekara, duk waɗannan abubuwa ma laye cewa ghairi zalika min a ayade, da ma wasu bukunkuna dai daban lam ya azan bi Allah, Allah bai ba da izinin su ba. Shi yasa a musulunci ko bukin shekara ta shigan musulunci babu happy new year, ba ma na kafirai ba, da ma na kafirai ma bata taso ba tukuna, na musulunci ma babu. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu, yace hatta innahu warada fi ba'dil ihsa'at anna lil muslimin hind, har sai da wata kididdiga ma ta nuna cewa musulmin kasar Hindu, India kenan, suna da ainihin wato idan fi kulli amin, suna da ainihin wato arba'a wa arba'ina wa alif idan fi kulli sana, suna da biki 144 a kowace shekara musulmin kasar India kawai.